sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17:25:49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan FM da Dalal FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi ranar yau juma'a 22 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna dake arewa maso yammacin Najeriya ta nuna buƙatar da al'umma su fito a hada ƙarfi da ƙarfe domin magance matsalar tsaro a ƙasar ganin yadda matsalar ta ci ta cinyewa sannan kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safi za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da likitan nan matashi dan arewacin Najeriya da ya kammala karatun kiwon lafiya a jami'ar Ahmad Bello dake Zaria wanda ya samu lambobin yabo baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa har ila yau za ku ji sharhin jaridan Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana kan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya cewa kasar Ukraine ta yi kutse a zaben Amurka na shekara ta 2016 da Trump ya lashe ba kasar Russia ba Fiona Hill ta bayyana gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai tare da wani jami'in harkokin waje David Holmes da aka tura shi aiki a ofishin jakadancin Amurka a Kiev kafin wannan shekara Hill ta rike mukamin babbar director majalisar tsaro mai kula da nahiyoyin Turai da Asiya a jawabin ta na budewa Hill ta dora laifi kai tsaye akan Trump wanda wani lokaci yace ta yi Russia ta yi kutse a zaben haka kuma ƴan majalisar na Republican dake cewa Ukraine ce ba Russia ba sun yi abin da zai cutawa Amurka Hill ta yi kira ga ƴan majalisar da kada su maimaita labarin Ukraine domin kuwa yana taimakawa shirin Russia manyan masu shigar da kara a Isra'ila sun tuhumi Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru 13 da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana a jiya Alhamis tuhumar ta maida alƙibla ne akan zargi-zargin cewa Prime Minister da matarsa sun karɓi kyautukan sarƙoƙin mata da taba sigari da wasu kyaututtuka da kuɗin su ya kai sama da $260,000 domin alfarmar siyasa haka kuma an zarge shi da katsalandan ga wasu hukumomi da kuma ƴan majalisa a madadin wasu kamfanonin watsa labarai biyu domin su ba da labaran yabo ministan shari'a Avichai Mandelbit ya tuhumi Netanyahu da zamba da kuma cin amana da karɓar rashawa a cikin ƙara ɗaya to sai dai Netanyahu ya yi ta musanta zargin aikata ba daidai ba inda ya ce ana yi masa bita da kulli ne kawai zargin aikata laifi ba zai tilasta wa Netanyahu yin murabus ba to amma kuma zai iya gurgunta damar da Prime Minister yake da shi mai shekaru 70 ta sake lashe zaɓe waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC wata yarinya yar shekaru 15 daga kasar Kamaru tana ɗaya daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2019 an baiwa Divina Malum wannan lambar yabon ne sabili da ƙoƙarinta na yayata batun ƴancin ƙananan yara da kuma gargaɗinsu da kada su shiga ƙungiyoyin da ke ɗaukar makamai kamar ƙungiyar Boko Haram ɗaruruwan yaran makarantu a Yaounde sun kafa ido a akwatunan talabijin ranar Laraba suna tafawa a lokacin da aka baiwa Divina Malum lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙananan yara ta shekara ta 2019 a birnin Hague a daidai lokacin da ake bikin ranar ƙananan yara ta duniya Molom ta kafa wata kungiyar kananan yara masu hankalin zaman lafiya da ake kira Children for Peace a Turance a shekara ta 2014 bayan da ta ziyarci arewacin kasar inda kamaru ke iyakar Najeriya wurin da kungiyar Boko Haram ta kashe sama da mutane 20,000 wato sama da mutane 27,000 ta kuma raba sama da miliyan 2 da matsugunan su. A ƙarshe wani sabon bincike ya gano cewa galibin matasa a faɗin duniya ba sa samun motsa jiki kullum yadda za su iya samun ƙoshin lafiya lokacin da suka manyanta. Binciken da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar ya kasance karon farko da aka ba da kiyasin yadda ake samun rashin motsa jiki tsakanin matasa 'yan shekaru 11 zuwa 17. An gudanar da wannan binciken ne a kasashe 146 na duniya. Binciken ya gano cewa 'yan mata sun fi samari rashin motsa jiki a duk kasashe banda kasashe hudu rak da suka hada da Tonga da Samoa da Afghanistan da kuma Zambia. Rahoton ya nuna cewa an fi samun gibin jinsi a kasashen Amurka da Ireland inda kashi 15 cikin 100 na 'yan mata suka fi samari motsa jiki. Hukumar lafiya ta duniya ta bada shawara cewa matasa su rika motsa jiki na tsawon sa'a guda kowace rana domin zama a cikin koshin lafiya. Regina Gutor wata jami'a mai ilimin kimiyya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kananan yara da kuma matasa wadda ta gudanar da binciken ta ce za a iya raba tsawon lokacin da ake bukata a motsa jiki gida uku wato minti 20 kowanne idan ana so motsa jikin ya zama mai amfani.
Murtala Faruk Sanyi ne kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ganin yadda matsalar tsaro da garkuwa da mutane suka ici suka cinyewa hakan ya sa gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta nuna bukatar taron dangi don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli inda gwamnatin jihar ta ce tana ganin idan har al'umma za su haɗa kai to za a samu nasarar magance wannan matsala. Wakilin muryar Amurka daga Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ganin yadda matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro ke neman cinyewa a wasu sassan ƙasa ya sa gwamnati ta nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an yi taron dangi domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Gwamnatin jihar Kaduna dai na ganin idan har al'umma za su taimaka wajen ba da bayanan sirri game da irin matsalolin da suke samu a ɓangarorinsu na matsalar tsaro akwai yiwuwar a kawo ƙarshen waɗannan sace-sace da kuma garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna kuma ya ce bayanan sirrin da gwamnati ke samu daga gurin al'umma ya fara taimakawa.
Shi harkar tsaro ba a babar shi da kowa zaka sani a barwa gwamnati da kuma jami'an tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da kowa kuma kamar mun ki fadi in ka ga wani abu da zai cutar da al'umma ko ka ga wani abu da baka yarda da shi ba to abin da ya kamata a yi akwai mai unguwa akwai dakatai akwai hakimi akwai ofishin yan sanda mafi kusa akwai inda sojoji suke ko kuma akwai jami'an gwamnati duk a sanar. Misali a nan yankin Barkallahu wadda take karamar hukumar Igabi akwai wani jami'an tsaro da ake zargin sa ya zo da wasu abubuwa kamar alburtsai a wasu makiyaya Filani wanda suke nan su suka ankarar kuma aka ankarar da jami'an tsaro kuma nan take aka dau mataki to kaga wannan ya zo daidai kuma da wannan magana da muke yi da cewa a dinawa al'umar Filani cinikin goro domin ba daidai bane ya kamata duk wani abu wanda aka gani ya kamata a tsaya a yi bincike maganan da ya shafi addanci da kuma garkuwa da mutane da kuma sauran wasu abubuwa ba a babu cewa za a danganta da kabila ko kuma jinsi ko kuma ra'ayi na siyasa ko na ba a'a a bace wadda take babban laifi a bace ni shedanci a bace wadda ya zama wajibi gaba ɗayan mu tashi mu yaki wannan abun.
Su kuwa malaman addini gani suke komawa ga Allah da kuma tsayi da gaskiya shine kawai ya rage a matsayin maganin matsalar tsaro Pastor Yohana Buru ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna dake da irin wannan hange.
In malamu ba su shiga dangadan ba, da kuma gwamnati ba su shiga dangadan ba, da kuma kuyir suke taimakawa, da sarakunan mu da su talakawa suke wani abin, mun koma ga tsoron Allah. To wallahi maganan garkuwa da mutane a karbi kudin fansa ba zai kare ba. Don menene? An riga an kodaitar da mu kudin abin duniya. Rashin tsoron Allah, rashin sanin addini, rashin sanin zamantakewa da mutuntar ran mutum. To in an san al'umma sun kai wannan kuma nau'in rashin adalci a doron kasa, to babu abin da ba zai faru ba. Don da haka shugabanni su tsoron Allah, su daina wa wurin kudi abin hakkin talaka su basu. In sun bai talaka hakkin su, ni yanzu na a ce ni yanzu ina da miliyan daya ko miliyan biyu, a ce komai tsanin kuɗi na in je in doki makamin in ce zan je, to ina mutu zan bar wani miliyan biyu din nan. To wallahi wani nau'in talauci ne shiga talaka. Da kowa in ya rasa abin yi sai je wannan kokowa rashin tsoron Allah, rashin san addini. Don da haka mu koma ga kwaison addinan mu, mu ji tsoron Allah. Kowane mutum da sarakuna su tashi ga dangadan, malaman addini su tashi, su shugabanni su tashi, talakawan karan kansu tashi, kowa ya koma ga Allah.
Maganar matsalar garkuwa da mutane afkawa garuruwa da kuma sace mutane da sauran matsalolin tsaro dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma. Abin da yasa wasu ke ganin ya zama wajibi a sauya sabon salo tun da dai wannan matsala ta kici ta kicin yewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, inda muka kawo muku tattauna ta musamman da matashin nan dan arewacin Najeriya, wato Dr. Salamu Murtala Dandashiri, wanda ya kammala karatun digiri a fannin kiwon lafiya cikin wannan shekarar a makarantar kiwon lafiya ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya samu lambobin yabo da girmamawa fiye da dozin daya a fanni daban-daban na bangaren kiwon lafiya. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Alheri Grace Abdu, Dr. Salamu Murtala ya bayyana abin da yake gani yana kawo cikas a fannin kiwon lafiya.
Eh gaskiya musamman a Najeriya din mu din kuma mun fashi a cikin nan na Benara mun yi ta gida muna zuwa muna ganin inda ake tafiyar da abubuwan a can inda dai kuka kamar shika in tashiyar center ne sai sun trainin ne shi ne ka zo kuma secondary center inda nan ne suka fi marasa lafiya ka ga ake tafiyar da abubuwa. Eh gaskiya yanayin duniya ya ɗan samu treatment ba kaman da yanda na san shi ba, inda yanzu an yi gyara a asibitin an kawo kayayyakin aiki kawai dai na faɗa ɗaya ce rashin ma'aikata.
Yawa to wannan batun matsalar ma'aikatan nan wani abu ne da zai ɗauki lokaci kafin a same su, domin ko da a ce yau gwamnati ta ɗauki nauyin misali ma'aikata 1000 horar da su, zai ɗauki lokaci kafin a ce sun kammala karatu har su zo su kama aiki. Waɗanne matsaloli ne za a iya cewa ake fuskanta a fannin harkokin kula da lafiyar nan, kuma ya ne za a magance su?
Na farko dai kamar yadda suka faɗi, likitoci da dama bayan an yaye su da ganin suna barin ƙasa su tafi ƙasashen da suka fi gaba musamman irin Amerika da kuma Turai su je su kama aiki a can. To duk inda ya kasance babu likitoci sosai, saboda su ne dai suke faɗan me za a yi ma mara lafiya kafin wani yamma. To ko da akwai kayan aikin da za a yi ma mutum wani abu, in ba da likitan da zai ba da ya ce ga abin da yake so a yi ma mara lafiya, da ke kai kayan aikin ma wasu sun tsari a nan dakin ajiya wato su ba yi amfani da su ba. Na biyu kuma akwai wannan matsalar ta fara kunne kai tsakanin su ma'aikatan lafiya ta rashin haɗin kai sosai musamman a nan ƙasar Kano. Ya fi cewa kowa yana ganin shi ya kamata ya zama shugaba, kowa yana ganin shi ya kamata ya zama shugaba, to daga ƙarshe sai ka ga aikin zai tafiya yadda ya kamata. Sai kuma na uku, ina maganan nan kaso na ne maganan kayan aiki, shi ma duk da dai ba duka asibitocin ba ne ba su saka ma kayan aiki. To maganan rashin kayan aiki shi ma yana daga cikin manyan matsaloli da ke damun. Na huɗu, wanda shi ne ya fi amfani duk cikin su shi ne rashin wayan ma al'umma da kai cikin farko ma kenan, saboda an ce rigakafi ya fi magani. To akwai abubuwa da dama da al'umman mu ke yi wanda ke jawo masa cututtuka, ma kafin ma a yi maganan ma sun kamu da cututtuka ba sun yankin daga irin yanda muke zubar da ruwa ko ina ba mu da kwatoci masu inganci mutane za su kwana a gidan sauri sannan yanayin kwata mutane za su wanke hannu sai ta hanyar da ake fama da cututtuka wanda irin ciki ake ce ma infectious disease wanda ake ɗauka ko dai ta hanyar rashin tsafta ko ta hanyar rashin tsaftar jiki ko ta hanyar rashin tsaftace hannu. Ina ga dai waɗannan su ne dai a tunani na matsalolin da suka fi shafan ɓangaren lafiya a nan ɓangaren namu.
Dr. Sale Murtala danda shiri a tattaunawarsu da Grace Alheri Abdu. To kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Madallah an gaishe ka Sarfilu Umari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2 da minti 16 na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da matashiya mai kada jita Fatu Saidu Gali daga jamhuriyar Niger, wadda ta ba mu dan takaitaccen tarihin yadda ta fara sana'arta. Fatu ta ce wani biki da aka gayyace ta a Niger shi ne ya fara fito da ita bayan da hoton bidiyon ta da aka dauka ya bazu ko ina a gari. Ga ci gaban hirar da nayi da Fatu. Watan mutane da suka dinga dauka hoton bidiyon
wani ya gani
wani ya tura ma wani sai kowa ya abu ya bi gari. Allah sarki.
Hawani Abdul Muhtar Ahmadu.
Shi Ahmadu shi ma a wannan fannin yake aiki kenan.
To ha Ahmadu ya gani wannan bidiyo ya tura ta Christoph shi ne ake gaban mu cikin aikin nan. Yana America.
A America shi Christoph din yake kuma shi ne shugaban ku kenan.
Yana America ya tura ni shi wannan video. Ya gani video nan sai ya zo wurina. Ya zo gidanmu ya doka video kina ya doka gitar kina duka ya doka.
Ya dauki hoton.
Ya tafi France ya yi kallashi. Amma ya ga mutane suna son ta cikin gida.
Sai ya dauki hoton bidiyon ki. Daga nan kuma ya tafi Faransa ya tallata kina.
Daga nan ya dawo ya ce zan yi turne. Na ce mishi a'a ni ban iya yi turne ba.
Turne ma'ana zagayen wake-wake ko kaɗe-kaɗe kenan.
Saboda tsoro gare ni.
Tsoro
yana ba su so ni ta yi wani wuri. Kasan harin mutanen Buza ya daji sun ce mata babu aiki wanda za ta yi sai da aikin gidanta ko aure ko wani abu babu tahiyar can ko can a.
Wato mata ba sa fita kenan su yi wani aiki a waje sai dai aikin gidansu. To amma baki bani labari ba kina da iyali kin yi aure?
A'a ni ban yi aure ba.
To yanzu dai kina karkashin iyayenki kenan?
Ina karkashin iyayena, mamma ta da ubana da kanina da uwana.
To kamar kun taba hada wata waka wadda aka sanya a cassette aka saida, kuma ya sunan waka ko wakokin da kika yi?
Na yi wata waka sunanta Tilili. Na yi wata sunanta Amidini.
Menene ma'anar Amidini?
Kasan Amidini cikin shi kamar masoyayana. Kamar waka abin soyayya ne murti kawai.
Me ya ja ra'ayinki har kika yi wakar soyayya?
Shariki na ne ya ce mai yi mishi wani kaset ya gani ko ni ina son shi ko ba ni son shi.
To saurayinki ne ya ce ki mashi waka
kike nuna mishi ko kina son shi ko ba ki son shi shine kike mishi wannan wakar ta soyayya?
Eh,
Allah sarki, to me kika ce a cikin wakar?
Nace mishi ni ina son ka, ina so a afirkin ka, kaman kina birge ni.
Allah
dai ya san kana birge ni, cikin duniya babu wanda ya birge ni sai dai Amidi.
To ya ji dadi da kike mishi wakar da ya sauraro?
Ya yi dadi saboda yana saurara mishi da gaban shi na yi ta da waka, amma da gitar ni kadai ne na yi ta na turo mishi.
Oh, ke kadai kika yi waka kika tura mishi. To yanzu wannan kada jitar da waka da kike yi, kina samun alheri?
Eh, ina samun kuɗi, amma kuma mutane suna ce amana ki na cikin wannan harka saboda abokina wanda na yi ta da manajer ki ne shi ne Abbasu da Imani, kaman manajer ki na shi ne
manajan ki
ba mutumin kirki ne ba.
To ya wawure miki kuɗi da yawa kina?
Eh, kaman baya fadi abinda ya gani ko baya fadi abinda ya fito da cikin kuɗi, abinda mu samu ba mu gani shi sai dai ya doko abinda za ya doko ya bamu mutuwan mu. Kuɗin turne duka baya gada mana shi, ni ban san abinda muka samu cikin turne duka ban san shi ba, sai dai abinda ya bani.
To
abinda ya bani daga fari ɗan miliyon, daga baya ɗan miliyon sai ka samu
miliyoyin sifa kina.
Eh, wannan turne 3 miliyon mun samu cikin ta, wannan turne ta Amerika.
Wato ziyarar da kuka kawo Amerika kwanan nan kina?
Eh.
To kina gani waƙoƙi da kiɗan jitar da kuke yi tana samun karɓuwa sosai a Niger?
Kafin Niger kin mu akwai mutane wanda ba su son ka samu wani abu cikin aikin ki, kaman kishi suke bisa aikin mu.
Kina nufin wasu ƴan Niger na kishin abin da kuke yi kenan?
Eh, sakamakon mugunta za su zo wajen iyaye na, za su ce mishi wanga tahiya ba tahiya alheri ke ba, wanga wani abu ne yake same ta, a wanga ba su ci aiki ne ba.
Eh, su kariya musu gwiwa.
Kuma sun zo mana aikin mu kaman wani abu ne muka yi cikin aikin mu.
Wani mugun abu?
Eh, wani mugun abu ne.
To.
Wanga ba haka yake ba. Aikin kudi aikin mu kawai muka samu, kuma akwai wata kishiya cikin zuciyar mutanen nan.
Fatu sai da gali kenan daga Niger. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri na sauraron shaidu a wannan mako a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump daga manyan hadiman jami'an tsaron ƙasar, waɗanda suka saurari wata magana da aka yi ta waya a watan Yuli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. A cikin waɗanda suka bada shaida a wannan makon sun hada da Jennifer Williams, wata hadimar mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence, da Lieutenant Colonel Alexandra Bindman, babban ƙwararren wakilin majalisar tsaron ƙasa kan harkokin Ukraine. Dukkansu sun bayyana damuwa kan maganar da aka yi ta waya, wanda ke da muhimmanci a binciken da ake yi game da ƙoƙarin da Trump ya yi a matsawa Ukraine lamba kan zubin ciki abokan hamayyarsa na siyasa. Sai kuma Kurt Volker, tsohon jakadan Amurka a Ukraine, da Tim Morrison, wanda ya kasance babban darakta a harkokin Turai da Rasha kan kwamitin tsaro na ƙasa kafin ya yi murabus a watan da ya gabata. A cikin waɗanda suka bada shaida har da babban jami'in diplomasiyar Amurka Gordon Sondland da Fiona Hills, tsohuwar ƙwararriya kan harkokin Rasha a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma jami'in harkokin wajen Amurka David Holmes, wanda yake a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Cape. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin wata gunduma a jihar Colorado ta rufe makarantu sama da 40 bayan barkewar wata kwayar cuta a cewar hukumar makarantun. Wannan dai shine karo na farko da makarantun Mesa County Valley a gunduma 51 ta rufe dukkanin makarantu saboda barkewar kwayar cutar. A cikin wata sanarwa da manajar dake kula da masu aikin jinya Tanya Marvin tace muna daukar wannan sabon mataki ne saboda wannan kwayar cuta tana matukar yaduwa kuma tana yaduwa cikin sauri a makarantun mu. Fiye da 12 ne a makarantu dake gunduma 14 mafi girma a jihar sun bayar da rahoton karuwar yara waɗanda suka kamu da cutar. Kwayar cutar tana sa matsananciyar rashin lafiya da kuma yawan yin amai da gudawa a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta Mesa County. Ma'aikatar lafiyar ta ce tana kan kokarin gano kwayar cutar kuma alamomin cutar suna faruwa ne tsakanin awanni 12 zuwa 24. Cibiyar kula da cututtukan ta ce za a iya samun saukin yaduwa ta hanyar rage hulɗa kai tsaye, cin abinci ko shan ruwa gurbatacce ko taba abubuwan da suka gurbata. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka. Kuna na magaji suka ba zai dagar kilokal jama'a jiga su dan Allah ku isan mana da sako na ta dan majalisar ta karamin kuma dan bata a majalisar dokokin jihar Kano Alhaji Murtala Musa Kore dan Allah ya mana hanya da ta tahi daga cikin garin Kore zuwa Sakiya zuwa Tona zuwa Zaida haja wannan hanya da an kai kai mana lokacin da kana ciya mu a lekara ta 2002 to wannan hanya mai rufe wannan zai gyara mana to Allah ya taimake mu ka zama dan majalisar jiha dan Allah ka taimake mu wannan hanya da kai mana zan 2001 ka gyara mana ita daga Sakiya zuwa Tona zuwa Kore.
Assalamu alaikum ya Amurka daga Alhaji Maniwa dan uwa mai Allah da cikin garin Jega don Allah dan majalisar tarayya ina roƙon ku bisa ga roƙon da Buhari yayi ku gaggauta samu doka ta masu cin hanci da rashawa ai kotunan da yake za a yi don Allah ku sa hannu mu ga abin da zai gudanar ba mu dai muna son Allah ya taimaki Najeriya da 'yan Najeriya muna son Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya al'ummar Najeriya ku sani masu mulki duka kananan ku in shekara 62 60 na zuwa 70 80 90 80 to annabi ya ce a kasara na 60 na 70 da ku Allah ya yi muku ku wuce a kasara amma ku sani wallahi kuna duk da shiga rami ko ku taimaka ma al'ummar kasa ko ku taimaka ma al'ummar kasa wallahi za ku ba kasa ba sai an yaƙe ku ba ba sai an yi muku mutunci addu'a ba ba sai an wallahi lokaci yayi kadan na rage muku don haka don Allah kadan tinga da yayi ku yi kokari ku taimaka ma al'ummarku sai Allah sai ya yi muku kurakuran ku na baya da na gaba da waɗanda kuka yi duk Allah ga fara rage mu Allah mai tausayi al'ummana Allah ka taimaka kina jira da Najeriya ya Allah rasa aikin da yayi da bulle ga dukiya da kasa an kafi an kai turai ya Allah kai ne mai kawo sauki duk inda ka ba ka ba ya Allah ka mana Najeriya san sa Allah ka taimaka kina jira da Najeriya Allah ka fara hankali.
Kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar White House Fiona Hill ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis cewa agajin labari ne aka shirya na cewa kasar Ukraine ce ta yi kutse a zaben Amurka na shekara ta 2016 ba kasar Rasha ba. Manyan masu shigar da kara a Isra'ila sun tuhumi Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru 13 da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana. Wata yarinya yar shekaru 15 daga kasar Kamaru tana daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta kasa da kasa ta shekara ta 2019.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu na hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202.
2005 A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu na Murtala Faruk Sanyinna da ya tayani gabatar da shirin sai Solomon da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya.